daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a Kodoshi. Muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta wacce ta tattaro kwararrun 'yan jarida ta yi kira ga 'yan siyasa da su kauce amfani da kalaman ɓatanci waɗanda ka iya haddasa husuma yayin da aka tunkari zaɓe a Najeriya.
Wannan kungiya tamu muka ga ya dace lallai mu faɗakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan, domin mutane su san rashin amfanin tada hankali da tarzoma.
Za ku ji ƙarin bayani. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Baya ga haka muna ɗauke da sharhin jaridun Najeriya tare da Babangida Jibril. Mahmud Lalo ne yake jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Babulle wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Dakarun rajin kare demokradiyya a Siriya masu samun goyon bayan Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a kokarin su na kakkabe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Siriya. Mustapha Bali, mai magana da yawun dakarun rajin kare demokradiyya SDF a takaice, ya aika da sakon Twitter a jiya Lahadi cewa dakarun SDF sun lalata shamakin kariyar ƙauyen Bakhuz, to amma wai har yanzu ana ci gaba da kwabza mummunan fada. Wani kwamandan SDF ya fadawa kamfanin dillancin labarai na AFP jiya Lahadi cewa yanzu haka ana kan gwabza fada, mun kaddamar da farmaki kuma mayakan na dada dannawa. Yanzu haka gwamnatin kasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kudaden tafi da kimanin rubu'in ma'aikatan gwamnati a kokarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Har yanzu musabbabin takaddamar shine batun samar da kudin gina shamaki akan iyakar kudancin Amurka da Mexico, inda shugaba Donald Trump yake neman dala biliyan 5.7, a yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Democrat ga dukkan alamu ke shirin tayin amincewa da wani adadi amma ƙasa sosai da abinda shugaba Trump ke bukata. Wasu daga cikin 'yan majalisa sun faɗa a ƙarshen sati da ya wuce cewa sun kusa cimma yarjejeniya duk da ba a san abinda Trump zai amince da shi ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Mai yiwuwa shugaban Venezuela na aikata abinda ka iya zama kisan kiyashi ta wajen hana shigowa da kayan abinci a cewar shugaban kasar na wucin gadi a jiya Lahadi. Gwamnati ta san waɗanda ke da hannu a wannan hanin. Wannan babban laifi ne na ƙuntata ma bil'adama da kuma sojoji, a cewar shugaban wucin gadin Juan Guaido. Sojoji da yake nufi su ne waɗanda aka tura wata gada da ta haɗa Venezuela da Colombia. Kayan abinci da magunguna da sauran kayan agaji na jibge a sashen Colombia na gadar, ta yadda wata tanka da wasu manyan motocin ɗaukar kaya biyu ke tsaye a tsakiyar gadar. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya umarci sojoji da su hana shigowa da kayan agajin. Ƙasar Turkiya ta yi kira ga China da ta rufe abinda Turkiya ta kira sansanin garkame 'yan ƙabilar Uyghuru kimanin miliyan guda, tana mai bayyana sansanin da wani babban abin kunya ga ɗan adam. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Turkiya Hami Akshoy ya faɗa a wata rubutacciyar takarda a ranar Asabar cewa yanzu ba wani ɓoyayyen abu ba ne ba cewa Turkawan Uyghuru sama da miliyan guda da ke ƙasar China waɗanda aka kama su ba bisa ƙa'ida ba kan fuskanci tsanani, kuma akan jirkita masu hankali a siyasance a sansanin da aka garkame su da kuma gidajen yari. Wannan kalaman na Turkiya ya biyo bayan labarin mutuwar wani fitaccen marubuci kuma mawaki ɗan asalin ƙabilar Uyghur mai suna Abdurrahimi Hayit, wanda aka tsare shi a ɗaya daga cikin sansanonin a lardin Xinjiang na ƙasar China. Muƙaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Pat Shanahan ya isa ƙasar Afghanistan a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin gwamnatin Afghanistan da kwamandojin sojojin Amurka. Ziyarar tasa ta zo ne yayin da masu tattaunawa suka ci gaba da aiki wajen neman ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya na yakin da aka fara tun a shekarar 2001. Shanahan ya faɗa wa manema labarai waɗanda suka tafi tare da shi cewa yana so ya nuna wa jami'an gwamnatin Afghanistan muhimmancin shigarsu cikin tattaunawar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya wata kungiya mai zaman kanta wacce ta taro kwararrun 'yan jarida a arewacin kasar mai suna Arewa Media Forum ta yi kira ga 'yan siyasa da su kauce amfani da kalaman ɓatanci da ka iya haddasa husuma yayin da aka tunkari zaɓe a Najeriya. Ga Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani daga Kaduna.
Da yake jawabi jim kaɗan bayan tashi daga wani taro na masu ratsiki game da kalaman ɓatanci da ka iya tada hankali, shugaban kungiyar ta Arewa Media Forum Malam Lawal Yusuf Salawa ya jawo hankalin 'yan ƙasa.
Wato halin da ake ciki a ƙasar nan na shirin da ake yi na zaɓe, kuma kamar yadda aka faɗa a cikin lacca ɗin da aka yi, zaɓuɓɓuka sun kawo tashe-tashen hankula a ƙasar nan. To shi ne ya sanya muka ya ce mu ba da gudunmuwanmu wajen jan hankalin jama'a akan yadda za a yi a samu zaɓe gwargwadon iko cikin kwanciyar hankali.
Malam Muhammad ɗan yaro ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyar gogaggun 'yan jaridun da suka fito daga yankin arewacin Najeriya, wato Arewa Media Forum, kuma yana cikin waɗanda suka gabatar da maƙala a lokacin wannan taro.
Wannan kungiya tamu muka ga ya dace lallai mu faɗakar da mutane musamman sati guda kafin a yi zaben nan, domin mutane su san rashin amfanin tada hankali da tarzoma, saboda kamata a ce Najeriya ta wuce haka.
Wace rawa 'yan jarida za su taka?
To, duk abin da za su taka kusan ya fi na kowane ɓangare ma na abin nan. Wannan tarzoma da ake yawanci daga jaridu suke fitowa, kuma dole 'yan jarida dole su girmama ka'idojin aikinsu.
To, ko me wasu daga cikin mata da matasan da suka halarci wannan taro na wayar da kan 'yan ƙasa don gujewa tashin hankali suka amfana da shi?
Sunana Ibrahim Mishau. Wannan taro ya yi armashi kwarai, domin an fahimci wasu abubuwa da bamu fahimta ba, musamman matasa da wuraren mukalamai na ɓatanci, sannan kuma da wasu abubuwa da suke jawo rikice-rikice.
Sunana Hawa'u Muhammad. To, na fahimta cewa ya kamata mutane mu daina mai da hankali akan abin da masu siyasa suke faɗi, like hate speech din da suka faɗa, ka ji wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, mu watsar da shi mu je wajen zaɓe, mu zaɓe lafiya kuma mu dawo gida.
Yakubu Adamu Oman Kaw. A wannan taron yana da muhimmanci sosai, saboda manyanmu sun yi jawabi sosai a tattauna akan wani irin matsala za a samu.
Kara karatuwar zaben shekarar 2019 da muka shigo, wanda za a fara zaben shugabanni a ran Asabar din da ke tafi, dai yana kara hassal harkar siyasa a wannan kasa. Abin da ya sa masu ratsiki ke ci gaba da kiran 'yan kasa su kiyaye dukkanin abin da ka iya tada hankali. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mahaifiyar Leah Sharibu, matashiyar nan da ta rage cikin 'yan makarantar da mayakan Boko Haram suka sace a makarantar Dabci da ke jihar Yobe, wato Rebecca Sharibu, ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su cika alkawarin da suka yi mata na cewa za su kubutar da 'yarsu. Rebecca Sharibu ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Daga Abujan ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Alƙawarin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka cewa zai iya ƙoƙarinsa ya ga an dawo da Leah Sharibu tunda aka sace ta, har yanzu shiru har an tasar ma shekara ɗaya. Dalilin kenan da ya sa Madam Rebecca Sharibu, mahaifiya ga Leah, ta yi kira daga Kausar murya akan cika alƙawarin da shugaba Buhari ya mata na dawowa da Leah Sharibu cikin dangi.
Sati ɗaya yanzu nan gaba za ta cika shekara ɗaya. Shi ya sa na sake zo gabanku da gaban gwamnati ina roko haka ne ke liya yar kan kalwa ne me shakara goma sha hudu shi abiya ta cika a kantiti wannan yadda me yake ne ina roko gwamnati yadda me yake ne kar ya manta alƙawarin da ya yi mini Hausawa sun ce kyawun alƙawari cikawa suka mini alƙawari da suka yi mini
Wannan roƙo da Madam Rebecca Sharibu ta yi akan diyarta ya biyo bayan jita-jita ne da ya yadu cewa tuni ta rasa ranta amma kuma hukumomin gwamnati sun fito ƙarara sun ƙaryata wannan batun ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ci gaba da taya Madam Rebecca ƙoƙarin ganin an ceto Liya Sharibu Reverend Gideon Fara Malam yana cikin ƴaƴan ƙungiyar
tun lokacin da aka saki saran yara amma ba a saki Liya ba tun 22nd of March 2018 mun soma addu'a muna addu'a kuma muna rubuce-rubuce mu yi roko don a saki ta
shi ma limamin masallacin ƴan majalisu na Afo Muhammad Nura Khalid ya ce akwai abin dubawa
to ba daidai bane mu ce kai tsaye babu gaskiya tare da gwamnatin mu amma dai akwai tambayoyi da dama da gwamnati ya kamata ta ansa me take yi har yanzu kuma ina aka tsaya mun sani cewa kasan nan tamu ta shiga barazana iri-iri na tsaro to amma hukumomi kullun abin da suke ce mana shine suna iya kokarin su
ranar 19 ga wannan wata ne Liya Sharibu za ta cika shekara daya a hannun waɗanda suka sace ta Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Nigeria mu ce
mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
Nigeria kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata
kuma ga shirin mu na gaba
Masu rare assalamu alaikum yau a shirin zamu duba kalubalen lantarki da masana'antu ke fuskanta a yankin arewacin Najeriya ne musamman a jihar Kano da kuma matakan da kamfanin rarraba lantarki ke dauka na wadata masana'antun da makamashi sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin madalla kwarru da manazarta a fagen tattalin arziki sun bayyana masana'antu a matsayin kashin bayan haɓaka da ci gaban tattalin arzikin kowace nahiya wanda ke haifar da tsarin ingantaccen rayuwa ga al'ummomin ƙasashe da nahiyoyin duniya yayin da hannu guda kuma makamashin lantarki ke zama babban jigon rayuwar masana'antun Masana'antu da ke ayyuka a garuruwan Kano da Kaduna su ne suka rinka juya akalar tattalin arzikin arewacin Najeriya musamman a shekarun 1980 saboda dimbin ayyukan yi da suka rinka samarwa ga dimbin matasa da al'ummomin yankin da kuma bunƙasa cinikayyar ababen da suka sarrafa a wancan lokaci. Sai da ƴan shekarun baya-bayan nan galibin masana'antun da aka sani a Kano da Kaduna sun durkushe saboda matsaloli daban-daban musamman na rashin makamashin lantarki. To amma shugaban kamfanin Kedco wanda alhaki rarraba lantarki a jihohin Kano, Jigawa da Katsina ya rataya a wuyansa Alhaji Jamil Isyaku gwamna ya ce kamfanin na daukar matakan warware wannan kalubale.
A Kano dai a yanzu ina tabbatar maka da cewa masana'antu ba sa kuka rashin wuta. Sai dai abinda kawai suke kuka watakila farashin da ake ba su wuta. Akwai masana'antun da suke samun wuta minimum of awa 18. Waɗansu har awa 24 suna samu a nan Kano. Duk da rashin samun wadatacciyar wuta wadda za ta wadata al'ummar Kano, Katsina, Jigawa amma dai mun ba da fifiko ga masana'antu. Kamar da na gaya maka korafin kawai da zaka ji ana yi shine wajen farashi. Waɗansu suna cewa ai farashin masana'antar Lagos daban yake da farashin masana'antar Kano. Haka ne saboda yadda muke tafiyar da al'amura da kuma yadda network dinmu yake anan wajen to daban ne da mutanen Lagos. Lagos karaman waje ne kawai, amma anan muna da network wanda ya fi kilomita dubu sama da 25,000 zuwa 30,000. To ta ina zaka zaga wannan? Dole cost dinmu ya fi na Lagos, dole wutar ta fi tsada kwarai da gaske. Duk wutar da muke samu fifikon da muke bayarwa shine muna tura ta masana'anta, saboda mun san cewa masana'antu idan suka wadata mu ma su yafi mana, saboda su suke biyan mu akan kari, kuma suna biyan mu kudin da ya kamata su biya, saboda haka a wajen su a gaskiya ba mu asara.
Sai dai kungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta ce ko da yake an dan samu kyautatuwar samar da wutar lantarkin ga wasu daga cikin rukunin masana'antu musamman a shiyar Kano, amma ta koka game da kudaden da kamfanin na Kirko ke cajin ƴaƴanta. Kamar yadda shugaban reshen jihar Kano na kungiyar Alhaji Sani Hussein Sale ke fadi,
duk inda kaga suna samun wannan wutar to guri ne wanda already suke da layi, ake samu 33 kVA, mai karfin 33 kVA shine za su iya samun wannan wuta kamar awa 20 zuwa 22 ko 18. So haka ba za ka iya cewa a Kano bane gaba da iyakacin bangaren masana'antun da suke da lokaci ko a wajen Tokarawa da muke da sunan, zaka ga wasu da kansu suke kokarin ma su samu kansu ma su kori ta inda su janyo wannan wutar ma su san su samu wannan line na 33 kVA. Da akwai gurare da yawa da ba irin wannan line kan tare su
alakin samar da wannan line a wayan wayara ta a wayan su kamfanonin ne ko kuma ita hukumar kamfanin Kirko?
Ba hakkin kamfanuka bane su je su samu da kansu da wuta, wannan line ne harka ce ta distribution, harka ce ta su kamfanuka na Kirko alal misali anan Kano. Shi kuma shi sun duk inda suka ga akwai masana'antu, ya kamata shi an saka farwaya an ja an samu transformer, amma saboda in ka je ka rubuta ma zai dauki lokaci, duk ima ba zai ma yiwu ba to dan bai bukata kanka ma dan dole kamfanuka mu suke hada kansu, za ka ga daya biyu uku sun hada kansu sun ja wutar sun kawo kansu. To in suka jira suka ce sun jira har sai Kirko ta kai musu, to wannan gaskiya za ka ga lokaci abun ma baya yiwa.
Gashi yanayin wutar ya dan kyauta ta musamman a kwatanta a can da can baya ko a wurin ku. To ina aka samu kuma yanayi da kuke koka wajen tsadar samar da kayayyaki da kuke sana'antawa?
To wannan ita gaskiya ita ce babbar damuwar mu a harkar wuta, harkar masana'anta yanzu. Muna ta gaskiya wutar da muke biya a nan Kano ta yi nesa da akan abin da ake biya a Lagos. Lagos za ka ga suna biyan wasu, an ce suna biyan 33-35 per kilowatt. Mu kuma muna biyan 41 naira 50 ko. Sun ka dauki wannan kuɗin a kamfanin ne yake biyan miliyan goma. Wani bambanci ake magana kusan miliyan uku ko miliyan hudu. Ka sai ka duba ka gani mu da muke Kano muna biyan wuta tsada, su da suke Lagos suna biyan kuɗin wuta da arha. Already Lagos din sun da advantage na port, na inda jigiro zai kara dauki kayan su daga port su kai kuma su kai warehouse su a kuɗin kalilan,
kashin jigiro
su kai kayan su a cikin warehouse su cikin kuɗi kalilan. Muku daga nan zaka dauko kaya daga Lagos ma ka kawo nan magana ake wajen blend 1,800. To ga kuɗin wuta kuma ya dora kai. So abin da yake nufi anan shine mu nan zamu iya yin kaya da abin zaka yi kaya a Lagos da arha ka dauko ka kawo nan ka sayar. Mu kuma ba zamu iya yin kaya anan mu compete, kuma duk same economy ne da mu da Lagos duk da kasa daya ce. Dan ba zamu iya ba kaya mu anan ba zamu iya yin kaya hammi gogayyar su ba akan farashi, saboda sun fi mu dama ta wannan farashi. Dole ka dauko kan da bamu da tashar ruwa nan gurin. Ibn dole mai ta kokari a yaukari yanda za a improve kamar haka real din nan a cikin akwai real din da ana dora kaya za a dauko a turo maka, kuma abin da ake kokari yi kamar kawo teku zuwa Niger dole zai sauka wannan mu da muke nan arewa.
Bayan ana ma magana dry port shekara da shekaru ta kiwo.
Yawo to duk irin wannan dry port din za a improve akan irin wannan abin, za a sauka mana, amma za a ce container daya ta 40 footer sai ka biya 1,800 zuwa miliyan 1 kafin a kawo maka ita Kano. To da wanne mutum zai ji? Da kudin da kaje ka biya kudin clearance afford, da kudin da kaje ka biya kudin shipment da sauransu, da kudin da zaka dauko kaya, abin da ka biya kudin container daya daga China zuwa a kawo maka akan jirgin ruwa a Lagos har ya fi tsada abin da zaka biya daga Lagos zuwa Kano.
Yanzu siyasa ake ana tunkara zabe, kuma za a iya cewa watakila kuna ganawa da ko kuma su suna masu neman takara suna gana da ku a mataki na shugabanci dan jin irin bukatunku da sauransu. Akwai wasu sharuɗa ko wata yarjejeniya ko wasu bukatu da kuka misali miƙa wa masu neman mukamman nan, misali daga matakan gwamna zuwa shugaban ƙasa?
Mu dai a matakin mu na jiha yanzu duk mun rubuta wa 'yan takara. Suke takarar neman gwamna, muna son mu zauna da su don su gaya mana me suke da shi, wani kuduri suke da shi na masana'antu a jihar Kano. To alhamdulillah mutum kusan da shi dan takara ɗaya ne ma ya kawo mana ya ansa wannan gurin gayyata. Yanzu ya kawo mana tana da shi kuma ya gaya mana programs ɗinsa duk buƙatun da yake da shi, kuma mun gaya masa buƙatunmu da muke da ita na yadda za a gyara masana'antu a Kano. To amma abun takaici shi ne duk sauran yan takarar gwamnonin da muka gayyata duk ba wanda zo.
To watakila a gwamnatin tarayya mataki na tarayya akwai wani yanayi na tattaunawa da su shugabanni wanda suke neman shugabancin kasa misali?
Wannan gaskiya ne, akwai mataki da ake ko a na kasa ma yanda za a kokari a tura wa shi shugaban kasa blueprint na masana'antu da bukatunmu duk muna yi, kuma alhamdulillah muna kokari mu engaging din tafiyar government akan wannan abu.
Su sauran yan takara ba
kamar yanda ka sani, mu ma kusan wannan abun da muke a jiha abun da aka turo mana nema daga tarayya. So a canta tarayya su ma suna ana kokarin duk yan takara da shugaban kasa a zama da shi, shi ma dan mu ji bukatun da wato me yake tattare da shi game da manufofinsa da yake da su na gyara ainihin masana'antu a kasar nan gaba daya. To a cikin wannan duk abu ne a daga cikin abun da muke ta kokari mu yi. To mu anan jiha muna ta yin wannan abubuwan dan mu ga cewar wato mun jawo hankalin su yan takara su gane muhimmancin su masana'antu musamman wajen samar da aikin yi. Mun fi kowa rashin aikin yi mutane da su yaran mara suke yawo
da
inganta arziki na jama'a. To amma gaskiya har yanzu focus din mu ba akan wannan abin yake ba. Saka ko ita musamman yanzu fara gama abin da ke so mu rubuta mata a wannan bangare namu arewa, wannan magana da aiki na bambancin kudin wuta mu bu ga dalilin sa ba.
Kamar ya
dan me za a zo a ce Lagos ana tana biyan kudi kalilan, tana biyan kudin kalilan abin da ba ma biya, a zo a ce wai a kawo dalilai da mu ba zaban ba mu gane ba, saboda a zo a ce
kamar me suke cewa
dalilin da suke kawo shine ana cewa akwai issue wai na wutar a wai gas din a can ake samun sa. To amma in zarancin ai ba kawai a Lagos ake zarancin din wuta ba, ana zarancin din ma a nan Niger shi ma ana zarancin din wuta, akwai hydro da ake zarancin kuma shi ma ana samar da ita a gurin, ai ana samarwa. To me za a zo a ce a Lagos kuma in ma hakan ne wutan nan ai kunna ba za ka yi kanka kunna ta tawo a cikin minti daya daga ka tuka wuta daga Lagos zuwa Kano, ba kaman petrol ba. To har petrol an ce man petrol kuɗi ɗaya ne da Lagos da Kano, me yasa za a ce wuta kuma an bambanta tsakanin Kano da Kano? In ana har za a bada subsidy akan wuta akan man petrol, ya kamata akan wuta ma a bada subsidy in dai har za a yi. In kuma ba za a yi ba to shikenan sai a ɗauke gaba ɗaya, mun san a ɗauke gaba ɗaya. Amma yanzu halin da ake ciki yanzu ana yin an ɗauki hanyar da dukkan masu masana'antu ko ni da nake nan Kano alal misali, an ɗauko hanyar da ni ma an ce rufa factory ɗina in ɗebi kayana da mashina da komai in koma Lagos in je in ɗebo kayan zuwa in kawo su Kano.
In ka sana'anta?
Eh, ne haka, because ne haka shine ribar na sana'anta. Inda ina biyan miliyan 20, inda koma Lagos a kudin wuta zan riƙa biyan miliyan 13 ko miliyan 15. Na samu ribar, na samu ƙarar ribar miliyan 5 a wata. Ka ɗauki ribar miliyan 5 a wata sau 12 a shekara nawa kenan? Miliyan 60. A riba ce.
Wanda kai wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi, in ka kashe ki da hanya mai kyau.
Alhaji Sanu Hussein Sana kenan shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya a Kano. Masu rare karshen shirin da rashin cai na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka tallafa wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhi ne da jaridar Daily Trust, jaridar kuma Detroit, wani fada na cocin Katolika a jihar Enugu, Reverend Fada Charles Chubuzu Iboke na kira ga al'ummar Ibo da ke Najeriya da su fito kwansu da kwarwatansu domin kada ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa. Fadan dai ya yi kira ga 'yan ƙabilar ta Ibo da su yi watsi da kiran da tun farko shugaban ƙungiyar fafutukar kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu ya musu na cewa su ƙaurace wa zaɓen da za a gudanar a ranar 16 ga watan nan da muke ciki. Har ila yau Fada Iboke ya tunatarwa bishop na cocin Katolika umarnin da aka ba su na fara wani azumi na neman zaman lafiya a lokacin wannan zabe tun daga ranar Laraba zuwa Juma'a domin samun zaman lafiya a zaben da za a gudanar. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar Detroit, jam'iyyar APC mai mulki na cewa za mu amince da duk wasu masu sa ido a zaben cikin gida a Najeriya daga kasashen waje, sai dai kuma ba za mu kasance da tsohon baki a harkokin cikin gidan Najeriya ba. Jaridar The Nation ta ruwaito jam'iyyar ta APC ta hannun kakakinta Malam Lare Isa Onilu da cewa ya kamata masu sa ido daga kasashen ƙetare su sani cewa Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta wanda kuma ke da ƴanci kamar sauran ƙasashe na duniya. Don haka jam'iyyar ta bayyana goyon bayan ta ga kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai wanda ya tun farko akan masu sa ido na kasashen ƙetare. Sai kuma jaridar Bangar jaridar da ruwaito cewa yanzu haka jami'an tsaron cikin gida na SSS sun kama kakakin yakin neman zaben dan takarar gwamna a jihar Kaduna Mr. Ben Bako. Jaridar da Bangar dai ta ruwaito mataimakin kakakin Yakubu Lere na tabbatar musu da kama babban daraktan nasu, inda kuma rahotanni suka ce jami'an na SSS sun yi awon gaba da shi zuwa birnin Abuja. A kwanan nan ne dai kafofin yada labarai musamman ma dai na sadarwar zamani yada wasu kalamai da ake alakantawa da Mr. Ben Bako, wanda yake furta wasu kalamai na batanci da neman tada hargitsi ga duk wanda ya zabi jam'iyyar APC a yankin kudancin Kaduna. Sai kuma jaridar The Punch jaridar Detroit cewa tsohon shugaban kasar Amurka na 42 Mr. Bill Clinton tare da sakatare jiran na kungiyar Commonwealth Baroness Patricia Scotland za su kasance manyan baki da za su jagoranci sanya hannu na zaman lafiya tsakanin dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar APC kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma dan takarar neman shugabancin Najeriya na jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar a birnin Abuja a ranar Laraba nan. Jaridar The Punch da ta ruwaito wata sanarwa da ta fito daga cibiyar Kuka Santa na cewa wannan yarjejeniya da tsohon shugaban kasar ta Amurka zai jagoranta tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da kuma Atiku Abubakar zai kasance na ƙarshe kafin zaben ranar 16 ga wannan wata da muke ciki domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin yan takarar da kuma magoya bayan su. Karshen sharhin jaridan kenan. Bayan ya jibro murya Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum Radio America, mai magana Aminu. Zan kira da siyasan Najeriya. Mala da mata zuwa Allah zuwa Allah, wanda za a bi da za a yi. Kada wanda ya zo ya tsere ta mutane ko ya lazana. Mai magana Aminu.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA, mai magana Alhaji Mansur Isa Fagalawa a kanan Daba Najeriya. To ra'ayina a yau shi ne na shiri da muka yi domin mu dawo da wakilinmu wanda yake wakiltar dan batta makoda gida sakamakon rashin tabuka komai a majalisa da muka tura shi tsawon shekara 8.
To lokaci ne kuma da za ku saurari labarai a takaice.
Dakarun rajin kare demokradiyya a Siriya masu samun bayan goyon Amurka sun ce sun sake kwace yankuna 41 daga hannun mayakan ISIS a kokarinsu na kakkaɓe wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin Siriya. Yanzu haka gwamnatin ƙasar Amurka na fuskantar gabatowar wa'adin ranar Juma'a na samar da kuɗaɗe na tafi da kimanin rubi'in ma'aikatan gwamnati a kokarin kauce ma sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati bayan kawo ƙarshen rufe ma'aikatun da aka yi na lokaci mafi tsaho a tarihi na kwanaki 35 a watan jiya. Lokacin da jiragen yakin saman Faransa suka yi barin bama-bamai akan motocin ɗaukar kaya guda 40 da ake zargin na 'yan bindiga ne a satin da ya wuce a ƙasar Chadi, ƙasar da ta yi wa mulkin mallaka, ta nuna a shirye take a fili ta kulla dangantakar sojoji a ƙasar ta arewacin Afirka.
To masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Za ku juyi wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin nan, a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Chuba Hero Judini, Muhammad Lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.